الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن البلاء والابتلاء إنما هي من سنن الله تعالى في خلقه قدر الله سبحانه وتعالى البلاء على عباده والمصائب لحكمة يعلمها وليميز الخبيث من الطيب وليعرف الصادق من الكاذب في إيمانه وتوكله على مولاه قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب معاشر المسلمين فلا بد أن يبتلي الله المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل رواه أحمد وابن حبان البلاء للفجار تعذيب وللمسلمين تهذيب وللمتقين تقريب قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إذن فلا بد من الابتلاء في هذه الدنيا بالأمراض والآلام والمصائب والنوائب والشدة والفقر وحتى الأنبياء والرسل لم تسلم من ذلك لأنها سبيل إلى الله وأسباب إرث الجنان لكن لمن صبر واحتسب واستعان بالله ورجع إليه وآمن به حق الإيمان وفوض أمره إلى الله قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وفي الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري إخوة الإيمان البلاء يكون بالخير ويكون بالشر فيختبرهم الله بالمصائب تارة وبالنعم أخرى ويبتلهم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والطاعة والمعصية ليعلم من يخافه بالغيب قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايهاك إنقوى مسلمي مناقار جدد قديم مغا الله سبحانه وتعالى ميكوى ميكوى ميديكا منيني نجوماء يومنا ديغة وتنصفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan 8 shekara ta 2023 a kidayin miladiya taken wannan khutba ta mu zata yi magana ne akan jarabawa da ibtila'i da Allah ke mu bayi, domin hakan ya zama lallashi gare mu, ya zama tausasa zuciya, ya zama kira zuwa ga karban kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma komawa gare shi da roƙonsa da mararecewa a gare shi, domin ya samun mana da mafita a cikin dukkan irin halin da muke ciki na ibtila'i da fitintunu da musibu da sauran bala'o'i. Allah madaukakin sarki, ka daukake mana cikin falalanka da rahamanka. Babu shakka jama'a musulmi, jarabawan Allah subhanahu wata'ala wata sunna ce ta Allah a cikin bayinsa gabaki daya. Allah bai taba barin bayi babu jarabawa ba. Allah ya kaddara jarabawa akan bayi, ya jarabce su da bala'i da musiba, saboda akwai hikiman da ke karkashin haka. A kusa-kusa za mu iya fahimtar hikiman jarabawan Allah subhanahu wata'ala, idan Allah yana nufin ya bambance tsakankanin tsaba da tsakuwa, ya bambance tsakankanin masu imani na gaskiya da makaryata a cikin imani. Allah madaukakin sarki ya gane mummune na gaskiya, ya gara munafukai. Munafukai su ne wanda idan jarabawan Allah ya zo, sai su koma suna tuhuman Allah, su ƙi karɓan ƙaddaran Allah, suna faɗin miyagun kalmomi wanda zai shafi Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mummune kuwa sukan maida al'amarinsu ga Allah, sukan dogara gare shi, sukan fake a wurinsa subhanahu wa ta'ala, suna da masaniyan cewa duk wata jarabawa daga Allah take, kuma Allah shi kadai ke iya yaye ta. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin Al-Qur'ani, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah cikin hikimansa samsam bai kasance zai bar mummunai a cikin irin wannan cakudedeniyan da ake yi ba, har sai ya tantance tsakankanin gurbatattu daga mutanen kirki. Mutane ga mu a cakude da mutanen kirki da kishiyoyinsu, da mummunai da kishiyoyinsu, da ainihin masu gaskiyan imani da kuma makaryata a cikin imani. To Allah ba zai mar mummune a cigaba da tafiya cikin wannan irin cakudedeniyan ba, har sai ya jarabce mu domin a tantance tsakankanin masu gaskiya da makaryata, mummunai da kuma fajirai. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin surat Ali Imran, da haka babu makawa jama'a musulmi, Allah zai jarabce mu mummunai, wani lokaci jarabawan a karan kanka, wani lokaci a cikin dukiyarka, wani lokaci a cikin ƴaƴanka, wani lokaci a cikin iyalanka. Kai gurgurdan dai imaninka da gurgurdan yadda ka daskare sosai a cikin bin addini, gurgurdan irin jarabawan da Allah subhanahu wata'ala yake maka. Idan kana da imani sosai, to sai jarabawan da za a yi maka sai ya fi na sauran gama garin waɗanda yake imanin su walaka walakani. A cikin hadisi wanda al-Imam Ibn Hibban da al-Imam Ahmad da al-Imam Tabarani duk sun rawaito wannan hadisi, manzon Allah yana cewa mafi tsananin bala'i a cikin mutane gabaki ɗaya sune annabawan Allah. Thumma al-amsalu fal-amsal, sannan masu kwatanta bin annabawa, sannan masu kwatantawa. A wata riwaya ce ne thumma as-salihuna, daga annabawan Allah sannan salihan bayin Allah, sannan kuma masu katanta gaskiya da masu riko da gaskiya, da ka so ne jarabawa tafi yawa a kansu. Kana iya ganin wani malami na Allah, amma tsangwaman mutane kawai da faɗin miyagun kalmomi akan shi, din ya gaya musu gaskiya, ya zama wannan shi ne jarabawan da Allah zai masa. Wani na Allah kana iya ganin a jarabce shi da rashin lafiya, wani na Allah ana iya jarabcin shi da talauci. Kowa dai da irin jarabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattalan masa. Sai dai mu sani cewa idan jarabawa ta fada ga fajirai, kangararru, fasikai, to wannan azabtarwa ne daga Allah, domin ya musu izina cewa sun fusata shi, su koma zuwa gare shi, shi kuma ya daukake musu. Idan kuma jarabawa ta fada ma mummunai waɗanda yake suna kamantawa daidai gwargwado, to sai kuma wannan Allah yakan yi ne domin ya tsarkake su daga zunubansu da laifuffukan da suke yi, wanda mai yiwa istighfarin su da tuban su bai iya kankare musu duka zunuban ba, to sai Allah ya ta jefa musu jarabawa domin a tsarkake su daga waɗannan zunubai. idan ko jaraba ta fada ma makusanta Allah masu tsoron Allah to irin wannan su kusantar da su yake zuwa ga Allah subhanahu wataala irin jaraban da ke fada ma annabawa da manzanni da sauran ainihin waliyan Allah subhanahu wataala ne kusa Allah subhanahu wataala yana cewa alif lam mim ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wahum la yuftanun shin mutane za su yi zaton su ce mun yi imani da Allah amma Allah bai jefa musu fitina da jarabawa ba Allah ce wal qad fatanna alladhina min qablihim haqiqa an jarabta waɗanda suka zo kafin su fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu da akai jarabawan to anan ne Allah ya gane masu gaskiya a cikin imani wala ya alamanna alkazibin kuma ya gane makaryata a cikin imanin su da aka babu makawa a cikin wannan rayuwa ta duniya sai an samu jarabawoyi na rashin lafiya ababe masu radadi musibu bala'o'i tsanani da talauci da kakani kai kai wannan abubuwan da muka zayyano har annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam basu kubuta daga wannan jarabawan ba na rashin lafiya da ababe masu radadi da musibu da bala'o'i da talauci da rashi har annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam sun fada cikin irin wannan jarabawa da sauran waliyan Allah a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kwana uku ba dora tukunya akan murhu ba ballantana ai abinci in an dan samu abin da za a ci ne a samu ruwa da dabino in abin ya fi karfin haka ya doro akan haka a samu madara a sha in wani lokacin an samu yankan nama ɗaya biyu shikenan an ci abincin wannan yinin kenan a irin wannan halin sahabbai suka yakin Tabuka suka kama hanya tafiyan kilomita 700 daga garin Madina zuwa kasan Tabuk tafiyan kilomita 700 tun ana ba mutum dabino guda uku a yini aka dawo ana ba da dabino guda daya a cikin awa 24 aka dawo ana raba muku sai aka dauku ko biyu a ce ga dabino guda daya shine abincin ku a cikin 24 hours idan ka dan ci abin da ka dan ci ka dan gwaguya ka dan ka boye sai an jima in aka cinye dabinon sai da kai da abokin naka ku rika tsotsan kwallan wannan ya dan tsotsa na minti 40 zuwa awa daya a boye sai an jima shi ma dayan ya tsotsa hakan aka rika wannan tafiyan domin a nuna maka cewa jarabawan Allah na talauci mummune ma jigajigai masu imani da Allah da sauran annabawan Allah duk sun fada cikin irin wannan jarabawa sai dai fatan mu da Allah ya taimake mu ci jarabawan idan aka yi mana Allah ka azurta mu da hakuri to annabawan Allah ba su kubuta daga irin wannan jarabawan ba domin hanya ce wacce take sadar da mutum zuwa ga Allah sannan kuma tana taimakawa ta gadar mishi da gidan aljannan Allah sai dai ga fa wanda ya hakuri ne abinda ake nufi da hakuri shine duk iya yadda jarabawa ta kai ga juyawanta kar ka yi abin da zai fusata Allah shine ma'anar hakuri ba za ka faɗi kalman da za ta fusata Allah ba ba za ka yi aikin da za ka rabu da Allah ba talauci in ya dame ka ba za ka yi ta bakaƙen maganganu kai kaza har ka kwace haƙin rububiyya daga hannun Allah ka maida shi zuwa ga bayin Allah ba za ka yi wannan ba ba za ka yi ta zagi kai ta tsine wa mutane har zunubin da ke kan wasu duk ya dawo maka ba ba kuma za ka yi shirka da Allah ba ba za ka yi bid'a ba ba za ka yi manya-manyan zunubai domin ka samu walwala ba to da haka wanda ya haƙuri sai ya zama jarabawa ta zama hanyar saduwa da Allah saduwa ta kyau kuma sai ya samu gadin gidajen aljannan Allah subhanahu wataala wanda ya nemi lada a wurin Allah idan jarabawa ta zo ya faɗi abin da nassi ya ce a faɗi idan jarabawa ta zo duk lokacin da jarabawa ta afka maka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurna fi musibatina wa abdilna khayran minha matkar ka fadi da yaqini a cikin zuciyarka wallahi kar kai ta baba cewa sai Allah ya musanya maka da mafi alkhairi idan mutuwa akai maka wallahi sai Allah ya baka abin da yafi alkhairi sama da wanda ya mutu maka idan talauci ne sai Allah ya baka yalwan da zaka huta ka hutar kuma ka samu daukaka da daraja a wurin Allah idan rashin lafiya ne sai Allah ya azurta ka da hakuri ko ya warkar da kai ko kuma ya baka daukakan duniya da na lahira kai duk dai irin jarabawan da aka yi maka in ka maida al'amarinka ga Allah kai abin da shari'a ta dora maka ka fake a wurin Allah ka rade ka nemi fita daga Allah Allah subhanahu wataala shi kuma baya kunyata waɗanda suka nemi mafaka daga gare shi domin shine as-samadu ma'anan as-samadu allazi yasmudu ilayhi al-khalaiq wanda gabaki ɗaya bayi kowa ya mika cikin shi gare shi ne yana neman a bashi da mutane da aljannu da dabbobi da tsirrai da kowa da kowa mabukaci ne wurin Allah shine ma'anan as-samadiyya wato wannan sifa ta Allah subhanahu wataala as-samadu sannan mutun ya nemi taimakon Allah kar ya wadatu da wayansa ko dabaransa yi tsammanin cewa inna kullacin na warware can na saka can na zagiwa ne na tozartawa ne to zan samu a'a mai da al'amarin ka ga Allah kar ka je kana fankaman ai mu ne muka zabi yan siyasa da ka dole su yi mana wallahi ba kai ka zabe su ba Allah ya zabe su kai abinda kai kawai dangwala qur'a iya abinda kai kenan amma wane ne ya zaba Allah subhanahu wataala shi ya zaba suma mulkin da aka ba su jarabawa ce gare su domin Allah ya tantance wanda zai kyautata a kyautata masa wanda ya munana ya gamu da mummunan sakamakon abin da ya aikata da haka babu dalilin da zaka yi ta fankama da fariya mu muka zabe su wallahi Allah ya zaba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara Allah shi yake zaba ya tantance amma mutane ba su suke zaba da tantancewa ba da haka ba bukatun ka tsaya kana wa mutum gori akan irin wannan da haka kamar da al'amarinka ga Allah duk abin da ya rikice maka ya dame ka ya wahalar da kai to karabi a wurin Allah subhanahu wataala yana jinka yana ganinka kuma yana cirye daga ce ya Allah bani sai Allah ya baka kuma kai farin jini sabanin dan adam ka ce wani bani ya ji haushi wani bani gobe sai ya zo ya maka gorin abin da ya baka karshe ma sai kai bakin jini a cikin gurin wanda kake roƙon shi da kullun amma Allah fa kana roƙon shi ne kana ƙara samun farin jini har ma yake cewa ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama baitin addu'an da kuke ma Allah ma da Allah ba ruwan shi da ku wanda bai roƙon Allah ma fushi da shi Allah ke yi to da ka maida al'amarin ka ga Allah ka koma zuwa ga Allah wato ka tattara ibadunka da imaninka ka jaddada imaninka ga Allah ka jaddada tauhidinka ga Allah sannan kuma ka kyautata ibada sabanin irin halin da muke ciki a yau sai ka ga gashi muna cikin jarabawa amma kuma an jarabce mu da gaggawa da garaje duk masallacin da liman ke cika ruku'u da sujada yana bin komi da kindikin haka din dai a samu dai sallance kadari a wurin Allah sai a kaurace mishi duk masallacin da ake shaf shaf nan da nan in ka fara alola liman ya ce Allahu akbar kabbaran harama kafin kai alola an yi raka'a biyu wata sallan ma da kyar zaka kwaci kanka ka samu raka'a daya to irin wannan masallacin sai ga har gayya ake daga angoyi daban-daban ai gayya zamu je masallaci kaza saboda mene saboda ba a kyautata ibada bayan manzon Allah ya ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kyautata ibada to idan jaraba ta fada ma bawa cikin koma wanda yake ma Allah shine kyautata ibadunsa ba ya rika yin ma Allah ibada a gurguje ya rika yin ma Allah ibada ko Allah ya karba ko kar ya karba wannan shi ba matsalin shi bane ya kyautata ibada ka kankame sosai a bakin wato a gaba ga Allah subhanahu wataala kana mai nuna kwadayinka kana mai nuna tsoranka sannan kai imani da Allah imani ne gaskiya kada jarabawa ta saka je kai shirka da Allah kar ka fadi kalmomin da zasu fosa ta Allah sai dai ka maida al'amarinka ga Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akai mishi rasuwa dansa Ibrahim manzon Allah yana zubar da hawaye yana fadin cewa zuciya tana cike da damuwa zuciya zuciya tana cike da damuwa ido yana zudda hawaye amma wannan harshen ba zai fada abin da zai fusata Allah ba dan yaka ya Allah mun karbi kaddara ko mun mika wuya gare ka to haka ake yi to duk wanda ya wannan sai ya zama jarabawa ta zama hanyar tsira gare shi domin Allah subhanahu wataala yana cewa am hasibtum an tadkhulu aljanna yanzu kuna tsammanin za ku shiga gidan aljanna walam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhalin abin da ya samu wadanda suka zo kafin ku da ya same ku ba menene ya same su Allah ya ce masatumul ba'sa'u talauci ya same su wadarra'u da cututtuka da talauci da cuta da barazanan tsaro duk ya same su wazulzilu an girgiza su sosai a kama dan uwan su a rike aiki dinafin din shi a ce sai sun yi fansa duk shine zilzal din ai alba'sa'u talauci adarra'u cututtuka alzilzalu fitintunu da ke girgiza mu ko a daidaikun mu ko kuma a jumlacen mu kai hatta ya kula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai dai da annabi da shi da mummunan da ke tare da shi suke cewa mata nasrullah to yaushe ne taimakon Allah zai zo sai Allah ya ba su amsa ala ku saurara inna nasrullah qareeb taimakon Allah tana nan kusa da haka ya Allah muna neman taimakonka anan kusa ba nesa ba ya Allah a cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah yana cewa duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai ya jefe shi da wata musiba da haka ya ƴan uwa mu sani cewa fa ita jarabawa ta Allah subhanahu wataala wani lokaci ta kofin alkhairi za ta zo wani lokaci kuma ta kofin kishiyan alkhairi za ta zo amma dai duka jarabawa ne shi yasa wani lokaci sai Allah jarce ka da musiba wani lokaci sai kuma Allah jarce ka da ni'ima duk guda biyun nan matsayin su ɗaya ne a wurin Allah jarabawa ne wani lokaci sai Allah jarce ka da talauci wani lokaci sai a jarce ka da arziki duk matsayin su ɗaya ne a wurin Allah kawai waye zai imani da Allah ne gaskiya yayi wancan abubuwan da aka faɗi a baya wani lokaci a jarabce ka da cuta wani lokaci a jarabce ka da lafiya wani lokaci a jarabce ka da kaskanci wani lokaci a jarabce ka da daukaka da mulki wani lokaci a jarabce ka da talauci wani lokaci a jarabce ka da arziki wani lokaci a budo maka kofa kai ta da'a ga Allah a gani zakai alfahari zakai girman kai zaka rena mutane zaka ji cewa kaman kai kake bin Allah bashi wani lokaci kuma sai Allah jarabce ka da sabo kana ji kana gani kuma sai ka fada cikin wani zunubi a gani zakai istighfari ka koma zuwa ga Allah ko kuwa zaka munana zato akan Allah ka doge akan bannanka da sabanka ala ayi hal dai duka Allah yana yin wannan ne liya alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib domin Allah ya gane wane ne zai tsorace shi a boye ballantana kuma a sarari Allah subhanahu wataala yana cewa wa nabulukum bisharri wal khair fitna wa ilayna turja'un muna jarabtan ku da sharri haka nan ko muna jarabtan ku da alkhairi amma fa ku sani cewa gabaki daya za ku koma zuwa gare mu ne kuma za a yi sakamako wanda ya kyautata ya ga abin da ya kyautata wanda ya munana kuma ya ga abin da ainihin ya munana to a ƙarshe kuma ina shelanta mana matsaya da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta yi a sakamakon wani taro da ta yi akan halin da al'umma suke ciki na kunci da yawaitan bala'o'i da dawowar garkuwa da mutane da kuma rikicin da ke faruwa a ƙasar Nijar kungiyar izatul bid'a iqamatus sunna ta karamin hukumar Zaria a karkashin shugaba gashi muna tare da shi ta yi taro kuma ta fitar da sakamakon taranta abinda kungiya ta fitar a sakamakon taranta shine wajibin al'umma su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala al'umma dole mu koma fa mu da'anci Allah mai ma Allah da'a mu gyara alaƙoƙin mu da Allah kowa a karan kanshi ya san bannan shi ya san daidai din sa mu gyara alaƙan mu da Allah mu yisanci saban Allah da barna da fasadi da badala al'umman nan bannan dake cikin ta yayi yawa jama'a yayi yawa bannan dake cikin al'umman nan yayi yawa da haka mun tsoraci Allah mun yisanci irin waɗannan salo-salo na banna da saban Allah mu kuma duƙufa gurin istighfari da tuba zuwa ga Allah in an tanana ta mutane da yawa ba sa yi ce dai matasa wanda a cikin su ne bannan nan tafi yawa samun dattawan maka ga wayo wani dattijo yana sata yana da wahala ko kaga wani dattijo yana shaye-shaye yana da wahala ko kaga wani dattijo yana luwadi yana da wahala ko yana zina yana da wahala ana iya samu amma yana da wahala a cikin mu matasa abin nan yafi matsala amma kuma babu rafkananu kuma kaman mu matasa to sai fa mun koma ga Allah mu lizanci istighfari da tuba mu kuma koma gaban malamai na Allah mu zauna fa mu karanci addini jama'a ana bautan Allah da jahilci da san zuciya da kangarewa duk kawai abin da ya sha to mutun ya ga dama kawai sai je a matsayin bautan Allah to sai fa mun koma mun zauna a gaban malamai an gaya mana shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bakin kokari ne aiki da abin da muka sani to waɗannan abubuwa muka hada da addu'a kuma addu'a ta gaske na neman yalwa da bu'i da fatahi da tunkuɗewar musiba da bala'i da tashin hankali to a lokacin nan insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wataala yayi mana wannan fituntuni sannan kungiyan ta yi matsaya akan yin ta'aziyya ga mai martaba sarkin Zazzau da chairman na karamin hukumar Zaria da kuma ainihin masarantar Zazzau ga baki ɗaya da sauran al'umma akan manya-manyan ibtila'in da ya same mu guda uku a wannan masarauta mai albarka na baya-bayan nan shine abin da ya faru satin da ya gabata na riftawar rufin masallacin fadin mai martaba sarki akan masallata waɗanda yake an samu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da yawa waɗansu kuma sun jikkata sannan na biyu akwai wanda ƴan ta'adda suka kashe su anan loko a nan kofan gayan wanda suka kama suka garkuwa da su suka kashe wasu a ciki sannan kuma akwai yadda wata katuwar mota ta fada wani gida anan angon juma har ta kashe waɗansu mutum biyu ko uku ko abin da ya kama da haka to duka waɗanda suka mutu a ciki mana addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya karbe su a matsayin shahidai Allah ya ba mu hakuri da dangana waɗanda suka jikkata kuma Allah ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya kare afkuwan irin wannan lalura a nan gaba sannan kungiyar izala ta cimma cewa dole a kira hankalin gwamnati tun daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatoci na kananan hukumomi akan haƙƙinsu ne haƙƙin al'umma ne a wuyansu su su lalubo hanyoyin da za su fitar da al'umma daga cikin kakanikai amma an ba su shawarwarin waɗansu daga cikin hanyoyin kamar su buɗe store na gwamnati domin a raba abinci ga talakawa amfanin ajiya kenan dama an ce domin wata rana to ga ranar ta zo a raba ma talakawa abinci idan ba zai yi a raba musu ba duka tunda eh mun san hakan ba zai yi ba to a rika saida ma talakawa da abinci a farashi mai rahusa sannan cikin hanyoyin da ya lazimci gwamnati ta sanya ido akan ƴan kasuwa manya da ƙanana waɗanda suke tsawwala farashin kayayyaki ba tare da wani dalili ba kawai yau sai a fito kasuwa sai shugabannin kasuwa su ce yau nawa za mu aje masara ce mu sata 45 man a mu kai ta 50 to shikenan mun yi ittifaki 50 kawai 50 kuɗin masara shikenan sai a aika mu sauran kasuwanni kawai yau masara tana 50 sati mai zuwa tana 60 kawai a rika ƙara farashi da gangar ba wai an ɗauki dala ne aka je ƙasan waje aka sayo kaya ballantana ce dala ta tashi mu ne muke azabtar da kawunanmu to haƙƙin gwamnati ne ta sa ido akan irin waɗannan sannan haƙƙin gwamnati ne kuma ta haɗo kan masu kuɗi na ƙasa baki ɗaya da na jiha da na local government kowanne a matsayinsu da tarakuna da 'yan kasuwa gwamnati ta zauna da su ta gama su da Allah kowanne ya fito da irin abin da Allah ya hore masa domin ya taimaka ma al'umma ko dai ta hanyar abada kyauta musamman ga mazumunta da marayu da zaurawa da marasa lafiya da waɗanda suke cikin halin kakanika yi gajiyayyu musamman tsaffi da dattawa dole ne gwamnati ta haɗo kan al'ummanta ta ga yadda za a samar da irin wannan maslaha a cikin irin wannan al'amari to sannan kuma dole ne gwamnati ta tattauna da malamai da ƙungiyoyi na addini na kowane yanki domin akwai waɗanda suke da basira da shawarwarin yadda za a samu mafita akan matsalan tsaro amma ba za a zo a yi ta bajin shi a ce to in aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza ba amma su wanda abin ya jidinta to su zauna da ƙungiyoyin addini da malamai da masu masana da masu basira su tattauna da su yadda za a shawo kan matsalan tsaron nan in Allah ya so yadda za a samu shawarwari masu alkhairi masu albarka ko ƙungiyoyin izala nan tana da shawarwarin da idan an nemi zama da ita tana shiri da ta bada wannan shawarwari to sannan mawadatanmu da sauran masu arziki kamar da aka ja hankali su ma su doge gurin sadaka da kyauta da tallafa ma marasa shi su ma ko dai ta hanyar su bada kyauta ko ta hanyar su siyo abinci su saida a farashi mai sauki a nan tudun wadan Zaria har akwai wata mata mace da take ta fito da dukiyarta ta sai abinci tana rabawa tana saida shi a farashi mai sauki amma ba za ta saida maka sama da bukatunka ne yau da gobe ba kila za a saida maka da tiya uku zuwa tiya biyar haka nan akwai mutum biyu ko uku a tudun wadan Zaria da ake suke irin wannan muka ce mu ma cikin Zaria Allah ya bamu irin waɗannan mutanen amma dai mu sani cewa duk abin da kai na alkhairi wallahi kai makanka ne kuma akwai ranin da yake ko da kuɗin kuɗi ba zai amfani ba kila rashin lafiya ya kama ka ana hanyar gargaran mutuwa a wannan lokacin ba maganan kuma maganan kuɗi ba ne sai dai ka bar ma baya ƴaƴa waɗansu in ba an musu tarbiya kyakkyawan tarbiya ba su yi bushasha da kuɗi kuma zunubin yana kan ka so kuma sun ci a baki Allah ya kyauta to cikin shawarwari masu muhimmanci shine masallatanmu masallatai ƙungiyar izala ta ga cewa kowane limami a masallacin shi ya haɗo kan masallatansa musamman mummunai masu ɗan rufin asiri ba a ce masu kuɗi ba masu ɗan rufin asiri duk wanda yake da ɗan albashi mai ɗan kauri ko ɗanya ne
kowane limami ya hado kan irin waɗannan mutanen su bude wani asusu wannan asusun na taimaka ma marayu da talakawa da marasa shine muna da kwamitin marayu amma yanzu kuma marayun ma sun yawa galibin mu na duk marayu ne ina nufin marasa lafiya da marasa shi da zaurawa duk mun koma marayu to a dan fitar da wani asusu ko da duk wata za a dan tara 50,000 60,000 ne fattaqullaha mastata'tu sai a sai abinci a ba wani tiya biyu a ba wani tiya daya a ba wanci a gida tiya uku tiya hudu za mu taimaka mu kanmu wanda ke da bukatun naira 200-500 a bashi abinda za mu iya yi abinda za mu yi kenan wannan yana da muhimmanci limamai a masallatanmu na khamsu salawat su hado kan al'umman su kuma al'umma mu ji tsoron Allah mu ba limaman mu hadin kai wannan mun yi ne saboda amfanin kanmu in kai kana da shi yanzu akwai yin gobe baka da shi akwai wani gobe ƴaƴanka marayu ne to wannan yana daga cikin shawaran da Izala ta bada wanda kuma ta ba magidanta da matasa shawara akan a ji tsoron Allah magidanta su tsara amanan da Allah ya ba su tarbiyantar da ƴaƴayensu da ilmantar da su da koyar da su sana'a da hana su zaman banza su kuma matasa su rike sana'o'in su ga dangadan su ji tsoron Allah sai hakuri da kadan sai hakuri da dan abin da Allah ya ba su su hada da addu'a in ko muka tsaya da dauke-dauke da sace-sace da shaye-shaye to wallahi muna nan a cikin kunci da bala'in da yake babu ranin fita daga gare shi a ƙarshe kungin Izala ta yi addu'a ta alkhairi ga Sheikh Abdullahi Balalau shugaban Jibus na ƙasa wanda ya shiga ya fita da shi da tawagar sa har sai da aka samar da maslaha tsakankanin ECOWAS da kuma ƙasar Niger aka yadda cewa yanzu za a zauna a teburin shawara to wannan malami namu Allah ya kara mishi imani da lafiya da shi da ƴan tawagan sa da ƴan majalisan sa Allah kuma ya taimaki gaskiya da rayuwarsa da iliminsa da lokacinsa Allah madaukakin sarki ya kara albarka a cikin rayuwarmu gabaki daya abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka yantar da mu daga dukkan azaba Allah ka jiyar da mu dadi a duniya ka jiyar da mu dadi gobe kiyama ya Allah ka amintar da mu daga tsoro ka ciyar da mu daga yunwa ya Allah waɗannan ibtila'i da suka yawa a cikin al'umma Allah ka daukake mana Allah ka yaye mana kunci da talauci da yunwa da kakani kai waɗanda suka mutu daga cikin mummune Allah ka gafarta musu mu kuma da muke rayuwa Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kare mu da lafiya Allah ka sa lafiya ta amfane mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik